إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya kara raya mu a cikin wannan yammaci na Laraba daren Alhamis hudu ga watan Zulqa'da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da 22 ga watan Afrilu shekara ta 2026 miladiya. Allah ya tsara raya mu a wannan masallaci Masjidu Sani Dauda wanda ke namba 39 Yakubu Avenue Gaura da Galadima Road a Gwari Niger Kaduna wannan kasa ta mu ta Nigeria. Muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka Riyadus Salihin min kalam Sayyid al-Mursalin na Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ash-Shafi'i Al-Qurashi wanda aka haife shi shekara ta 631 ya rasu 676 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. A jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 210 za mu tashi a sabon babi na 43. Malam yace babu ikrami ahli baiti rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa bayani fadlihim babun da zai karantar da mu ikrami ahli baiti rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karrama iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa bayani fadlihim da kuma bayanin falalan iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malamai ma'abuta ilimi kama daga malaman tafsiri da kuma malaman hadisi da kuma malaman fikihu da kuma malaman tauhidi sun ce iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun rabu kashi guda biyu, akwai bisifa amma akwai bisifa khasa. akwai gamammun kiyanan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine danginsa na jini, da kuma matansa, da kuma ƴaƴansa da jikokinsa. Wannan bi sifa amma kenan, kowa da kowa ya shiga. To danginsa ai akwai waɗanda suke musulmai ne, akwai kuma waɗanda ba musulmai ba. Duk lokacin da aka zo ana magana ta shari'a, to ana maganar waɗanda suke musulmai ne, saboda karrama su da girmama su ibada ne, doka ne daga Allah. Kuma cin mutuncinsu da zarafinsu da taɓa matsayinsu, shi kuma cin zarafin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka idan aka taɓa su, an taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in aka karrama su, an karrama manzon Allah. Kaga da matansa da ƴaƴansa da jikokinsa da iyalan gidansa, danginsa duka sun shiga bi sifa amma. Amma bi sifa khassa, in aka ce keɓantaccen iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine danginsa na jini da ƴaƴansa da jikokinsa. Wannan bi sifa khassa kenan. To shi da malam ya ce wannan yana magana bi sifa amma wa bi sifa khassa. Iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajibi ne a karrama su, wa'anda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su matsayinsu. Kaga a gidan Hamza, kaga suna ciki. Gidan Abbas, kaga suna ciki. Sa'annan gidan Ali ibn Abi Talib suna ciki, aqila yana gidan Abbas ne. Ali ibn Abi Talib shi ma yana gidan Abbas ne. Sa'annan Ja'far shi ma yana gidan Abbas ne. Shi Ja'far da Aqilu da Ali ibn Abi Talib duk suna cikin gidan Abu Talib. Shi kuma Abbas, Abdullahi dan Abbas yana cikin wannan gidan. Sannan ga Hamza, shi ma yana daga cikin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda shari'a ta bada doka a girmama su a karrama su. Wa'ancan kuma wa'anda ba su karɓi addinin musulunci ba, su ma iyalan gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, sai dai ba su ba ne wanda doka ya ce dole ka fito da darajarsu, saboda sun mutu a kafirai. Kaga wa'ancan za ka so su saboda san Allah, za ka kare mutuncin su saboda kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa'ancan kuma da suka mutu a kafirci, kaga su ba a maganansu, saboda sun mutu suna kafirai. Sannan ka fito da falalan gidan manzon Allah, shi ne wa bayani fadlihim, bayanin falalarsu. Kaga Hamza jidda babba ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma dan uwa ne na manzon Allah a wajen shayarwa, dan uwa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen shayarwa. Saboda Suwaibatul Aslamiyya ta shayar da Hamza, kuma ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga jidda babbansa ne, kuma ya zama ne dan uwansa ne, yanzu kaga alakar na da karfi. Kuma ka fito da darajarsu da matsayinsu, kuma baya halatta kaga an ci mutuncinsu ko an ci zarafinsu ka kyale, saboda doka ne na Allah, kuma doka ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka iyalan gidan manzon Allah, matansa rankatakaf ɗinsu suna cikin alil bait wato iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kaga an taba iyalan gidan manzon Allah to wajibi ne ka kare saboda Allah ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusih annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yafi dacewa a kare kimarsa da darajarsa da mutuncinsa fiye da mu'mine akan karan kansu kai yanzu an taba mutuncinka ai ba sai inda karfinka ya kare ko to mutuncin manzo Allah shi yafi dacewa ka kare fiye da mutuncin karan kanka sai Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhum matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyaye ne gare mu duk wani mu'mini matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwa ce gare sa to kaga wacce aka ce uwa ce gare ka zaka so kaga an ci mutuncinta yanda zaka yi fada akan mahaifiyarka an ci mutuncinta to matan manzon Allah shi yafi dacewa ka kare mutuncin su fiye da baba da ta haife ka in ji Allah subhanahu wa ta'ala malam an-nawawi imamun nawawi ash-shafi'i Allah ya ji kansa da rahama al-adan sa idan ya kulla babi sai ya kawo aya da ke karfafa wannan babin da ya kulla sai ya ce qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آل البيت ويطهركم تطهيرا سنة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وأن آية يا باراني وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى Allah ce matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku zauna a gidajenku ku zama full housewife ku zauna a gidajenku wala tabarrajna kada ku dinga fita tabarrujal jahiliyatil ula irin fitan da jahilan farko suka yi na tsirara menene jahilan farko suka yi shine حديث عبد الله بن عباس وند امام مسلم يروي توسا شيني ماتا اجاهليه سكن فتو سو زغاي داكن كعبه تمبر وسو سي زغير دليلي شيني وي ريغان دا اكا سابا وا الله دا شي با زغاي داكن كعبه sai aka samu kabila daga cikin kabilun Qurayshawa su ne kadai suke da hurumin su ajjari gunan da in ka zo tawafi sai ka tude naka ka sa wannan rigar sai kai tawafi wai rigar da ka saba wa Allah ba za ka yi tawafi da shi ba idan aka zo aka tadda din rigunan sun kare ba rigar da za ka sa ka yi tawafi to mata da dare sai su yi tumfur sai su tuɗe rigansu su ajiye a gefe tunda wannan rigan ya kare sai su shiga ɗakin Ka'aba suna tawafi suna waka al-yawma yabdu ba'dahu aw kullahu to jama'a yau jikina zai bayyana ko wani sashi sai suka ce wa ma bada minhu fala uhilluhu amma ba abin da ya bayyana na jikina ban halatta wa wani ya kalla ba kaji kuma iskanji ta tube kuma wanda ce kan wani ya kalla shine sai Allah ya saukar da aya a cikin suratul a'raf sai yace wa idza ba'alu fahishatan qalu wajanna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha Allah ce in suka aikata alfasha sai su ce wajanna 'alayha aba'ana ai sun tadda kaka da kakanni haka aka taso ake yi saboda ka me laifin mu basa ma tsaya aka ba da sun tsaya aka to da sauki sai suka ce wallahu amarna biha wai Allah ne yace fi haka ajin da suke wa Allah kage sai Allah ce kul ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah la ya'muru bil fahsha lallai Allah baya taba umurtan bayinsa da aikata alfasha ataquluna ala Allah ma la ta'lamun
yanzu za ku dinga fadin abin da ku sani ba akan Allah. Kaga sun yi kage, sun jingina wa Allah, sun yi za'ida, sun yi ƙarya, sun ce Allah ne ya ce a dinga yawo timbur. Maza kuma da rana suke yi, su mata idan sun yi sai su ɗauki auduga wa yaj'alna al-qutna fi furujihim, sai su sa auduga su toshe gabansu, wai kada a kalla. Sai suna wannan waƙar, shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya. Su kuma maza da rana suke yi, in ba riga sai mutum ya yi bigidir, sai dinga ɗawafi, idan sun gama sai su zo su ɗauki kayansu sai su sa. To shi ne sai Allah ya ce wala tabarrajna, kada ku fita tabarrujal jahiliyyatil ula. Irin wannan tabarrujin da maguzawan farko suka yi kafin zuwa musulunci, sai Allah ya ce wa aqimna salata, ku tsaida sallah, wa atina zakata, kuma ku bada zakka, wa ati'na Allah wa rasula, kuma ku yi wa Allah da manzansa biyayya. Sai Allah ce innama yuridu Allahu liyuzhiba ankumur rijsa, lallai Allah yana so ya gusar muku da ƙazanta na aikin maguzawan farko. Kar ku yi shi, kuma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ta ba da wannan doka ahlal baiti, ya ku iyalan gidan manzon Allah. Kaga anan Allah da kansa ne ya kira su me ahlal baiti, ko matan wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ce wa yutahhirakum tatheera, kuma ya tsarkake ku tsarkakewa. Su kuwa ƴan Shi'a matan manzon Allah ba sa cikin kidayen ahlul baiti a wurinsu, bal su matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suna matsi ne musu, ne suna kafirtar da su, kuma suna ce musu mazinata ne, musamman na Aishatu radiyallahu ta'ala anha, suna kafa hujja da wannan ayar cewa ai ta saba wa dokar Allah saboda mawqi'il jamal. Suna kafa hujja da wannan ayar sai su ce ai saboda haka ita wato matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fitinan nace ta saba wa dokar Allah, kuma daman ita daman ba musulma bace. Bal su hukuncinsu a wurinta, ba su hukuncinta a wurinsu, suna ɗaukanta mazinaciya. Haka suka ɗauke ta. To shi sa malaman musulunci suke magana cewa wannan ayar ta shigar da matar manzon Allah, saboda ai mawqifin da Allah ya yi magana da su yake magana. To kenan Allah da kansa ya kira su ahlul baiti, amma su ƴan Shi'a ba su yadda matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna daga cikin ahlul baiti ba. Saboda haka musamman nana Aisha da nana Hafsa suna daga cikin waɗanda suke makuranci, kai ko musulunci za ka yi ka fada cikin hannun ɗan Shi'a, sai an sa ka wajen kalmar shahada kai yadda cewa nana Aisha ta rubuta ce. In ba ka ba musulunci ka bai cika ba a wurin ɗan Shi'a. Ana ganewa? Saboda haka su ba su yadda ma matan manzon Allah ba ne, suna kiransu munafukai, kuma suna kiranta mazinaciya. Wa qala ta'ala, Allah maɗaukaki ya ce wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub, duk wanda yake girmama dokoki na Allah fa innaha, to lallai girmama dokokin Allah tana daga cikin alama taqwal qulub, zuciyarka akwai taqwa. Waye yace matan manzon Allah ahlul baiti ne? Allah ko? To wanda ya yadda da wannan akwai taqwa a zuciyarsa, wanda bai yadda da haka ba kaga kenan ne babu taqwa a zuciyarsa, saboda su ba su yadda da matan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Sahabban ma ba su yadda da su ba, don su a wurinsu kafirai suke kallonsu. Mutane hudu kawai suka yadda da shi: Ali bin Abi Talib da Miqdad bin Aswad da Salman Faris da Abu Dharr al-Ghaffar wa'annan sune musulmai duk sauran suke kallon su kuma duk wanda bai yadda da cewa su arna bane to shi ma arne ne a wurin su saboda haka wannan ita ce aqidar su kuma ita ce bautan da suke yi wa Allah kana ganewa to kaga a wannan gaba Imam an-Nawawi ya zo da wannan ayar saboda ya karfafa ayar da ya kawo gabaninta tunda Allah ya kira matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alal baiti in baka yadda cewa su alal baiti ba ya nuna ne zuciyarka babu takawa a ciki sannan kuma baka budu baka girmama dokar Allah ba saboda Allah da kansa ya kira su kai kuma ka ce su ba haka ba kaga wannan aqidan shi ake to tunda Allah ya kira su iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ka girmama su shi sa Ali bin Abi Talib lokacin da aka yi wannan da ya gana Aishatu akan raquminta wanda ya soke raqumin ya fadi ta fado yace subhanallah matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko wani raqumi ya daura ta aka yace ta koma to kaga saboda me dokarwa Allah subhanahu wataala akan girmamawa matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dalilan haka ne ma sayyidina Umar ya ajje musu albashi yana ba su dirhami 2000 duk wata wanda yake daidai da wajen miliyan 70 da ɗan kai duk wata yake ba su amma in an ba nana Aishatu a ranar da aka bata sai kan cewa Barira ki tuna min in muna azumi ranar Litinin in an kawo ki tuna min in ajje abin da zamu yi bude baki da shi kafin rana ta fadi ta gama rabarwa in an zo bude baki ta ce kawo mana abin bude baki sai ta ce ya kare babu sai ce to sai mu hakuri sai wani ya zo kina ce ki tuna min saboda alkhairi tana manta da me kanta radiyallahu ta'ala anha saboda alkhairin taimako da take yi da dukiyar da ake bata har takan manta da kanta a hakan kuma lokacin da babanta ya rasu ta yi kuka amma lokacin da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu Allah ya karbi ransa aka soke shi ta yi kuka sama da kukan da ta yi a mutuwar mahaifinta ace tambayanta menene hikimar da ya sa kika yi irin wannan kukan ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wata kofa da ta toshe wa al'ummar safutuna kuma wannan kofar ba kowa bane sayyidina Umar shi yasa da aka soke shi tana ta kuka tana cewa kusiral bab an karya kofar tun daga lokacin har yau al'ummar manzo Allah bala'i take fuskanta saboda manzo Allah ce shine kofar da ya toshe wa al'ummar safutuna aka tambaye manzo Allah karya kofar za a yi koko bude ta kuma wanda ya tambaye shi Umar din ne sai manzo Allah ya ce karya ta za a yi sai sayyidina Umar ya ce to in dai kuwa karya ta za a yi babu ranan fita daga wannan kofar daga wannan fitanar tunda an karya ta kaga abin da ya karye kada ne saba haduwa daidai ba ko sayyidina Umar ya faɗa haka har aka tambayi Huzaifa wai shin sayyidina Umar ya san wane ne kofar yace eh mana ya san shine kamar yanda kafin gari ya waye akwai dare yace haka ya san cewa shine kofar aka zo da lokacin ya tura ɗansa Abdullahi dan Umar dan Khattab yace lokacin da Abu Lu'lu Adil Majusi ya soke shi ya kullaci sayyidina Umar a zuciya me kullatarsa yace adalcin sayyidina Umar ya karade kowa amma ban da shi me dalili ya kawo korafin ubangidansa shine Mughiratu bin Shu'ba ya taura mai kudin da zai dinga kawo masa kowace rana shi kuma makiyayi ne sai ya kawo karan mai gidansa a wurin sayyidina Umar sai sayyidina Umar ya tambaye shi nawa ya sa ka dinga kawo masa kullun sai faɗa adadin kudin sayyidina Umar ya ce sai na ce mai to ai me sana'arka sai ce ni makeri ne sai ce in dai kai makeri ne wannan kudin da ubangidanka yace ka dinga kawo ba yawa zaka iya yace kai hakuri yace a zuciyata ina nufin in na hadu da Mughira bin Shu'ba in ce mai ka rage masa bana so in buke masa kofar ya ji ana zaluntar sa saboda manzo Allah ya ce laysa min inna man khabbaba imra'atan ala zawjiha aw 'abdan ala sayyidihi baya cikin mabiyana duk mutumin da ya zuga mata ta dina ganin kimar mijinta kana wannan karatun a matsayin ka na uba koda mijin karka Allah ya jarabce ta da miji mara kirki to ba za ka ce mijin ki dinnan bai da kirki ba sai dai ka ce mata ki hakuri da mijin da Allah ya baki jarabawa ce amma in kai magana da yasa ta dena ganin kimar sa manzo Allah ce ba ni ba kai kaga dai kenan na biyu kaga wannan hadisin iyayenmu suka rike hada duk yanda mata za ta kawo korafin mijinta ba za a taba buke mata kofa aibanta mijinta a gaban ta ba haka ne sai dai a mata fada a nuna mata kurakuranta sannan a ce ta tafi shi idan ya zo sai a mai fada a nuna mai kurakuranta na ne amma mu yanzu ka haifi mala'ika in ta zo ta ce ma yakka mijinta kaza kaza ne yake ai mutumin nan zai iya ai mutumin banza ne kaga daga nan ka buke mata kofar daina ganin mijinta da kima kuma wannan shine wanda manzo Allah ya hana yi sai ce aw 'abdan ala sayyidihi ko kuma bawa akan shugaban ubangidansa ya daina ganin ubangidansa kai kima to kaga yanzu aka ce kai oganka din na ai mutumin banza ne ya zai ji kaga zai daina ganin shi da kwarjinin cewa shi shugabansa ne to manzo Allah ce ba a yin haka duk yanda koda ka san mutumin banzan ne kada ka fadi a gaban yaron gidansa da yaron da yake mai aiki Sayyidina Umar ya ce to dalilin wannan ne yasa na kimasa magana na ce mai yaje hakuri ina da nufin in ta hadu da ubangidansa Mughira bin Shu'ba an ce to ka dan rage wa wannan bawanka kudin da ka sa mai yana kawo maka kullum shi kuma Abu Lu'lu Ajal Majusi sai ya kullace Sayyidina Umar a zuciya wato ni sai na kashi Sayyidina Umar wata rana ka san Sayyidina Umar yana da zurfin kwakwalwa yana da kaifin basira da hangen nesa yana zaune sai yake cewa sai ake ce mai ai wannan bawan shine Abu Lu'lu Ajal Majusi ya iya yin abinda ake yin gurasa da shi shine injin din da ake yin gurasa da shi aka ce mai haka sai ce ka iya yace min eh kararre ne ni a wajen sai na ce mai Sayyidina Umar yace sai yace to ka mun ni ma in gani mana sai yace zan maka injin din da ake yin gurasa shine wannan dan H din da suke ci wanda Laraba ba su taba ganin irin sa ba Sayyidina Umar na jin haka sai ce kun san me yake nufi da wannan sai suka ce a'a sai ce yana nufin yana so ya kashe ni wannan maganar abinda ke zuciyarsa kenan yace zan maka abinda Laraba ba su taba ganin irin sa ba kenan Laraba ba su taba ganin irin kisan da aka yi wa Sayyidina Umar ba abinda yake nufi kenan sai Sayyidina Umar ya ce kun san me yake nufi da wannan maganar sai suka ce a'a sai Sayyidina Umar ya ce yana so ya kashe ni suka ce kashe ka kuwa sai ce eh yana so ya kashe ni ne waye zai kashe ka yace to za ku gani ya zo sallan asubahi yana karanta suratu yusuf wannan kafirin ya lallabo ya caka wa sayyidina umar wuka kuma sai da ya sama wukan guba ta yanda dirin ci ba zai sha ba ya malala mata guba ya soka mai a marasa suka guda tara sayyidina umar ya jawo Abu Zar ya karasa sallah da ya gama aka bashi nono ya ce a bashi nono ya sha ana bashi nono na sha sai yake gangarowa ta marasa yana fitowa likitan ya zo ya duba shi sai ce ya amir al-mu'minin da wuya ka kai labari Sayyidina Umar ya ce ni na gode wa Allah da yasa wanda ya kashe ni bai taba yi wa Allah sujjada ba. Sai ya ce, Abdullahi dan Umar, zo ka je wajen Nana Aishatu ka gaya mata Umar dan Khattab yana neman izini idan na mutu abin da ni kusa da abokaina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Abubakar in ta amince ku zo ku dauke ni in na mutu ku kai ni in ba ta amince ba ku kai ni inda ake binne kowa abin ne na atab shine baqi'a. Abdullahi dan Umar dan Khattab sai ya nike ya tafi gidan Nana Aishatu dan ya gaya mata yana shiga sai ya tada Nana Aishatu tana kuka saboda ta samu labarin abin da aka yi wa Sayyidina Umar. Sai ya ce babana ya turo ni in gaya miki cewa yana neman izini in kin lamince masa abin ne shi kusa da abokansa in ya rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzansa da kuma abocinsa Sayyidina Abubakar. In baki amince ba yace aje abin da shi a baki'a inda ake binne kowa. Sai Nana shi ta ce na aje wa kaina ne wurin in na mutu abin ne. Amma tunda Sayyidina Umar ne ba zan iya hana shi ba. Saboda haka ka gaya mai cewa na amince idan ya mutu a zo abin ne shi hakina. Abdullahi dan Umar sai ya tashi sai ya koma. Yana komawa sai ya tadda babansa Sayyidina Umar. Sai ya ce ina maka bishara. Sai ya ce Nana Aishatu ta yadda ko bata yadda ba. Sai ya ce ta yadda abin ne ka kusa da ita da kusa da abokanka Sayyidina Abubakar da manzonka sallallahu alaihi wasallam. Sai Sayyidina Umar ya ce kila ta ji kunya na ni ya kasa faɗa haka. Idan kun ɗauki gawa na bayan na mutu kar ku yi gaggawa shigar da ni ɗakinta. Ku tsaya a kofar ɗakinta ku ce mata gawan Sayyidina Umar yana neman izini abin da shi a kusa da abokansa. In ta amince ku sai ku shigar da ni, in ta amince ba ku mai da ni sai abin ne na a wajen da ake binne kowa. A lokacin sai ya ce to wa'annan wa'anda manzo Allah ya yarda da su daga cikin asharatul mubashirin akwai mutane biyar. Akwai Sayyidina Uthman a ciki, akwai Sayyidina Ali a ciki, akwai Sa'd ibn Abi Waqqas da Zubair ibn Awwam. Ya zabo wajen mutane guda biyar yace a cikin su da Abdurrahman ibn Auf yace ku zabi daya a cikin ku ya zama jagora. Yace idan na ayyana wanda zai zama khalifa a bayana ina da fiyayyen wanda zan yi koyi da shi. Yana nufin wa Sayyidina Abubakar, saboda kaga kafin ya mutu ya cewa Umar ya zama in ya mutu shine zai zama khalifa bayan sa. Yace tunda naji babana ya faɗa haka na san ba zai ayyana wani ba. Sai yace in kuma ban ayyana wanda zai zama khalifa a bayana ba shi ma ina da fiyayyen wanda nayi koyi da shi shine wa Sayyidina, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine malaman tauhidi suke cewa to anan da kansa Sayyidina Umar ya tabbatar da Sayyidina Abubakar ya fi shi daraja. Shi sai yace ina da wanda ya fi ni alkhairi da zan yi koyi da shi shine Sayyidina Abubakar. Sai yace to kai Abdullahi dan Umar ba ruwanka ina iya naka ido. Sai gubar ta motsa wa Sayyidina Umar. Zafin gubar, bala'in raɗaɗin gubar tana kama shi. Sayyidina Umar ya riƙe cikinsa sai ya ɗauki kumatinsa da fuskansa kawai sai ya caka a ƙasa ya gurza saboda zafin da yake ji. Sai ɗansa Abdullahi dan Umar sai ya fashe da kuka ya ce ya abata la tumarrig wajhaka bitturab, baba kacce juya fuskanka a ƙasa mana. Sai ya ce wailun li Umar in lam yaghfir lahu rabba, ya ce buni ya tabbata ga Umar in Allah bai yafe masa ba. Ya ce kyale ni in murgina fuskana a ƙasa, kila in Allah ya ga fuskan Umar a ƙasa yana tumurmushe fuskansa a ƙasa ya tausaya wa Sayyidina Umar ya gafarta masa. Haka Sayyidina Umar ya gaya wa ɗan can kawai ana nan da ciwon ya motsa da raɗaɗin gubar ya ƙara motsawa kawai sai Sayyidina Umar ya faɗi suma. yana tsumewa aka taba sayyidina Umar bai farka ba aka watsa mai ruwa bai farka ba abun karshe sai Abdullahi dan Abbas yace la yafiqa Umar hatta yasma al-azan Allahu akbar yace wallahi sayyidina Umar ba zai farka ba sai ya ji kiran sallah yace azinu ku kira sallah ana cewa Allahu akbar Allahu akbar sai sayyidina Umar ya farka an zuba mai ruwa fa ya suma amma bai tashi ba amma ana kiran sallah da sayyidina Umar ya ji kiran sallah saboda zuciyarsa tana rataye da hakan kawai sai ya farka yace a sallan nan mutane sun yi sallah sai da ya haka sau uku sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu da ya rasu ya cika da kalman shahada haka taho da gawansa yanda ya ce wa ɗansa haka suka yi a ɗakin Nana Aishatu gawan sayyidina Umar yana neman izini kilalin ce masa a zo abin ne shi kusa da ke ba kusa da abokansa Nana Aishatu tana kuka ta ce a shigo da shi aka shigo da shi aka sa manzon Allah shi ne da farko inda kafarsa ta kare nan kan sayyidina Abubakar yake shi kuma sayyidina Abubakar inda kafarsa ta kare nan kan sayyidina Umar yake haka suke su uku wannan nanan wannan nanan wannan nanan ana gama yin haka aka binne shi kafin nan Nana Aishatu idan tana daki in za ta kwade riganta dakinta in ta tana sai ta ce innama huwa zawji wa abi fi ghurfati babana ne da mijina dakina amma tun daga ranan da aka kawo sayyidina Umar tazo za ta kwade riganta sai ta tana sai ta ce rajulun gharibun indara wannan bako ne a dakina ta kasa cire wannan kayanta ko tufafinta ta cire shi a jikinta saboda me saboda an kawo gawan sayyidina Umar wacce take jin kunyan gawa ta kasa kwade kayanta a dakinta har ta mutu bata kar kwade kayanta ba har ta mutu kuma tazaranta da mutuwar sayyidina Umar kusan shekara 40 haka bata dinga rayuwa a cikin dakin nan amma wai wani ya ce wai wannan bayar Allah wai ta yi zina sai an mata hukunci wannan shine fa aqidar Shi'a kan matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga anan ai ba su girmama dokokin Allah akan iyalan gidan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam tunda har suna kiranta da suna ne mazanatiya suna kiranta da suna ne suna kiranta da zuna azzalima maciya amana kaza da kaza to kaga wannan ai ba su girmama ba ana fahimtar wannan to bai tsaya akan Nana Aishatu ba hatta Mariyatul Qibtiyya radiyallahu anha sai da suka zarge ta da zina saboda haka shi sa Ibrahim wanda Mariyatul Qibtiyya ta haifa baya cikin category din ƴaƴan manzon Allah a wurin ƴan Shi'a ba sa kida ya shi cikin ta saboda ne suna ce wai ɗan zina ne kaga yanzu an ci mutuncin manzon Allah ne ko ku an girmama shi kaga an ci mutuncin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin Jabir bin Abdullahi wanda Imam Muslim ya rawaito ita Mariyatul Qibtiyya asalin ta kauta ce wanda Muqawqis sarkin Misra na Iskandariya ya ba Hafid bin Abi Balta a lokacin da manzon Allah ya turo shi ya tallata mai musulunci da yazo har yake tambayan Hafid yaya yaki yake gudana tsakanin Quraishawa da kuma sahabban manzon Allah sai Hafid yace mai al-harbu bainana tijalun yaki tsakanin mu da su dan zamba ne mu mu samu nasara wani lokaci su samu nasara akan mu sai Muqawqis yace wa Hafid anabiyullahi yughlab ace annabin Allah ne to ta yaya annabin Allah za a samu galaba akan sa a wajen yaki kaga yana so ya sa mai tantama akan manzo Allah ba manzo bane ko to Hafid da yake akwai ilimi sai ya kalle shi sai ya ce a waladullahi yuslam to yanzu dan Allah za a tsire shi shi kirista ne sai ya ce to yanzu ya za a yi uba ya kale ɗansa in wancan annabi ne kana fesa guba a kan cewa da ya sa Allah zai bar annabinsa a samu nasara to da ya sa Allah zai bari a kashe ɗansa haka ne ko wanda ya fi ƙarfi ai ka ga ɗaki nan ko ai ya fi kusa ai a kan wancan ɗansa ko ne shi ne sai ya ce anta hakimun jita min inji hakim kai kana da wayo ka zo daga wajen mai wayo to daga cikin kyaututtuka sai ya bashi kaswa wannan raqumin na manzo Allah da yake kira kaswa ya bashi sannan da mariyatul qibtiyya mariyatul qibtiyya yace to gashi nan ka kaiwa manzo Allah a matsayin kyauta kaga shi a tunaninsa kaman birabe ya bada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kalli abin da ya kawo sai ya ce khabithun اثر ملكه على الاسلام فلا بقاء لملكه سيتي متم بنزا يا بيبيتا شغبانتين سا اكن مسلمنتي شغبانتين سا كو بازي ونزو با بازي ونزو با تو شي ني ابندا يا فارو دشي باريت الفتيا وني متمي كريستيان صحابي شي ما بقبسي ني دان مسدني a cikin garin Madina yakan zo wurin ta kasan ka ga dan garin ku zaka ga kaman dan uwanka ka gani kaman yanda ake da ko kuka ga abin nan dinka yanzu baka gane kaunarka da dan uwanka dan Najeriya sai in ka bar Najeriya je inda ka ga dan Najeriya sai ka ga kaman ka ga dan uwanka da jini haka ne to shi ma sai yace sai yake zuwa wurin ta ya gaishe ta da yake zuwa wurin ta ya gaishe ta sai suka fara yama didi a garin Madina Abdullah ibn Ubay ibn Salul sai fara cewa ai zuwan nan da yake yi wurin ta zina ma yake yi da ita kaji inda ita aka samu nata ba na nashi ta an zarge ta ba Allah ya wance ta ayoyi a cikin suratul nur ba to ita ma wannan sai suke cewa ai zuwa da mutumin nan yake yi wurin ta ai zina ma yake yi da ita har labarin yazo kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin akwai fitu mai yawa wanda malamai suke cewa akwai raddi ga sufaye wanda suke da'awar cewa ai manzon Allah ya san gaibi sai manzon Allah cewa Ali bin Abi Talib ya je kashe wannan mutum ba manzon Allah ya san cewa ba zina yake yi da ita ba zai ce ai haka kawai sai ya ce aje a kashe mutumin Ali bin Abi Talib sai ya tafi ya zaro takobinsa a cikin gidan takobin ya doso kan mutumin da mutumin ya ga an doso kansa sai ya ruga yana gudu sai ya tintike fadi yana fadi Ali bin Abi Talib sai ya zo ya daga takobin sama zai soka mai to mutumin yana ta haka da kafa me nema da zaka kashe ni fan kashafat sawatuhu zanin da yasa sai ta kwaranye fa idha huwa majbubun sai Ali bin Abi Talib ya ga ai mutumin nan gaban sa ma a shafe yake bai da azzakari kwata-kwata gaban sa silk a shafe yake ba komai a wurin sai ya daga takobin ya ki soka mai kaga yanzu Allah ya wanke shi ko wanda bai da azzakari to ina maganar zina sai ya koma sai je gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan mutumin fa da ake ta ya madidin cewa ai yana zina da mariyatul qibtiyya bai da azzakari yace majbub mutum ne wanda gaban sa a liƙe yake ba komai a gaban sa to kaga ina magana shi haka Allah ya halice shi to ina magana a ce yayi zina kaga ba wannan magana ina magana shawa kaga ai ba magana shawa a wurin ko to kaga Allah sai ya kubutar da mariyatul qibtiyya daga wannan sai shi a sun rike wannan magana suna yama didi da shi cewa shi Ibrahim dan zina ne wai dan wannan mutumin ki ba dan manzon Allah ba kana ganewa to kaga wannan shi ma ai cutarwa ne ga iyalan gidan wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun jingina musu abu wanda yake cutarwa ne ga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa malam sai ya tike abin da wannan ayar cewa wa man yu'azzim sha'air Allah duk wanda ya girmama dokoki na Allah fa innaha min taqwal qulub bin dokokin Allah alama ce ta zuciyar wannan mutumin akai takwa duk wanda ya yarda da wancan bayanan na ɗan shi'a da suke fesawa na guba a cikin al'umma ya nuna bai da takawa kuma bai karrama iyalan gidan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya kira su ahlal baiti su ne iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka imamu zujaj kamar yadda imamu al-qurtubi ya ambata a cikin tafsirinsa jami'ul ahkam الجامع كوكما جامع لأحكام القرآن أتكلم التابن وانا قبعا كارتشن وانا آية أتكلم سورة الأحزاب نا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لكي تيوى نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا نفهم matan banzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan aya su Allah ke nufi saboda haka su ma ahlul baiti ne saboda yanayin lokaci zamu takaita akan wannan shimfida na ayoyin nan idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah sai mu tashi akan hadisin farko a wannan babi in akwai tambaya zamu amsa kafin ladan ya kira sallah in kuma babu zamu takaita a cikin karatun da muke abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah ya tara fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sa ya tausasa zakatun su ya sanya musu kaunan mu da begen mu da tausayin mu ya sa su yi abinda zai amfane mu duniya da lahira duk abinda zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu Allah muke roƙo ya kame hada yansu kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokarsa ba ya Allah muna roƙon ka wa'annan fitintunan da muke fuskanta a cikin wannan yanki namu na arewa Allah muna roƙon ka ka yaye mana shi wa'anda suke kunno fitinan nan Allah ka fi mu sanin su kai mana maganin su ya Allah kai mana maganin su ya Allah ka toshe dukkan kofofin fitintunan da ke kunno wa arewa kai duk wa'anda suke kokarin wato hargitsa al'umman arewa da kuma wannan ƙasa ya Allah ka fi musalin su kai mana maganin su ya Allah ka saukar musu da bala'in da ba za su taba manta da kawukan su ba ya Allah ka jefa musu cutan lamisasa ya Allah ka kare mutanen arewa da mutanen Najeriya daga sharrin su wanda aka kashe su a cikin ƴan uwan mu musulmi a garin Jos ya Allah muna roƙon ka ka karbi shahada su wanda kuma suka ji rauni ya Allah muna roƙon ka ka sa lafiya su da iyalansu da zuriyarsu gabaki daya akwai Dr. Jabir wanda ƴar uwarsa Allah ya mata rasuwa ranar asabar da ya wuce muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mata ya sa aljanna ya zama makoma a gare ta jinyar da ta yi Allah ya sa ya zama kafara a gare ta ababen da ta bari na iyalai Allah muke roƙo ya musu albarka su kuma ƴan uwa da miji Allah ya ba su ladan hakurin wannan jarabawa ya musanya mashi mijin mafi alkhairi gare ta ita kuma ya sa aljannan firdausi ta zama makoma a gare ta mu kuma kada ya fitar da mu bayan tafiyarta ya shiryar da mu hanya madaidaiciya wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya yi albarka ga dukiyarsa ya yi albarka ga zurriyarsa ya Allah muna roƙon ka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa arzikin wajen yi wa addininka hidima mu ma kai mana arzikin da za mu yi wa addininka hidima kwacin-kwacin wanda ko bai da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙon ka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira kowa a cikin mu ne yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairi Allah ka fi mu sani ka sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa ga baki daya akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri Allah ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri ya Allah muna roƙon ka wanda ka jarabce su a cikin mu da ƴaƴa kangararru maza ko mata ya Allah ka shirye musu da su ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bukata musu rai a baya mu kuma ka azurta mu da ƴaƴa nagartattu wanda za su zama fitilu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙonka din yanda zamani yake da tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu daudawai ne yanki alan mu da shi mu taimakawa addinin mu mu taimakawa ƴan uwan mu mu taimakawa makwabtan mu mu taimakawa abokan mu na arziki mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gargadan iko ya Allah muna roƙon ka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutum ya zo ka kamar ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.